Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Colombia. A babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Mu'azu. Da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan daren naku na yau Laraba. 25 ga watan Maris shekara ta 2020. A cikin shirin za ku ji dalilan da suka sa fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari daukan matakan gaggawa na rufe wasu hada-hadar jama'a bayan samun annobar coronavirus a fadar. Ita ma kasar Ghana ba a barta a baya ba wajen daukan matakan da suka dace don yakar annobar COVID-19. Idan Allah ya ba mu iko, za mu kawo muku labaran kwallo a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a ji yadda ha duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da dare. Ga labaran duniya. A yau Laraba ne ake sa ran cewa Majalisar Dattijan Amurka za ta kada ƙuri'ar amincewa da makudan kudaden agaji na dalar Amurka dala miliyan 2 domin ceto tattalin arzikin kasar, wanda ya kasance mafi yawan kudin agaji da aka taɓa fitarwa a tarihin kasar, wanda ake sa ran za su taimaka wa ƙananan 'yan kasuwa da kuma galibin iyalai da annobar cutar coronavirus ya yi wa tattalin arzikin su illa. Shugabannin White House da na Majalisar Kasar sun amince da bada wannan agajin a safiyar yau Laraba ne bayan sun dau sa'o'i da dama suna tattauna wannan batu. Kasancewar 'yan majalisar wakilai suna hutu maimakon wannan kuduri ya bi ta hannun abinda doka ta tanadar shine ko a nemi amincewar dukkanin 'yan majalisar akan wannan kuduri ko kuma a yanke shawara. Mahukuntan za su dawo Washington su kada ƙuri'a a hannayen jarin kamfanonin Asiya sun yi armashi a yau Laraba, amma ana ta kokuntan yanayin da hannayen jarin Amurka da na Turai za su kasance a yayin da yaduwar annobar coronavirus take barazana ga manyan masu zuba jari. Kamfanin Nikkei mallakar Japan ya yi armashi da kaso 8% bayan wani babban riba da ya samu a New York jiya Talata, inda kamfanin Dow Jones kimanin 30 cikin hannayen jarin Amurka ya yi armashi da sama da kaso 11%. Riba mafi tsoka da ya taba samu cikin wuni guda a cikin shekaru 87. Kamfanin Seng mallakar Hong Kong kuma ya yi armashi da kaso 4% yayin da Shanghai Index ya yi armashi da kaso 2%. Amma idan aka waiga Turai a kasuwannin hannun jari kuma a yau Laraba kasuwannin hannun jari a London da Paris sun yi armashi da kaso 2% yayin da alƙaluma ke nuna cewa hannayen jari a Frankfurt sun tafka dan asara. Hukumar kula da yanayi ta kasar Amurka ta ce wata mahaukaciyar guguwar iskar tornado ta farma jihar Mississippi da ke yankin kudu maso gabashin Amurka da yammacin jiya Talata, wanda ya sanadiyar lalata wani shagon sai da kayayyakin da ma wasu gidajen da ke kan iyaka da Alabama yayin da iskar ta ketara zuwa kudanci. Rahotannin farko da aka samu daga cibiyar kula da yanayin kasar ya nuna cewa yammacin jiya Talata ne guguwar ta soma a garin Chishomingo da ke arewa maso gabashin jihar Mississippi. Jami'an 'yan sandan Chishomingo sun sanar da wata kafar yada labaran yankin cewa an samu rahotannin wasu sun danyi rauni, sai dai kuma wani kantin sauki da aka fi sani da Dollar Tree ya tafka babbar asara. An aika da sakon hasashen yanayi zuwa sauran yankin kudancin kasar da suka hada da wasu sassan jihar Tennessee da Georgia. An kuma yi gargaɗin cewa za a iya ci gaba da fuskantar barazanar yanayi a yau Laraba. Daga ƙarshe, jami'ai a Afghanistan sun ce wasu 'yan kunar bakin wake dauke da manyan bama-bamai yau Laraba sun afkawa wani wurin ibadar mabiya addinin Sikh da ke Kabul, inda suka kashe akalla masu ibada 25 tare da raunata wasu akalla mutane 8. Tashar talabijin ta Tolo TV ta ce akalla mutane 11 na 'yan tsirarin al'ummar sun samu rauni. Kungiyar IS ta dauki alhakin shirye mummunan hari a yankin da ke tsakiyar Afghanistan, inji kungiyar leken asiri na yanar gizon da ke bayar da fatawar kafofin watsa labaran mayakan jihadi. Jim kadan bayan Jin kadan bayan soma kai harin a safiyar yau, jami'an tsaron Afghanistan sun kewaye wurin ibadar, suka kuma kashe dukkan maharan hudu a wani musayar harbe-harbe na tsawon sa'o'i fiye da biyar, inji Tariq Aryan, kakakin ma'aikatar lamuran cikin gida. Bai bayar da cikakken bayani game da adadin waɗanda suka jikkata banan take. Kungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama ta Taliban ta gaggauta nisanta kanta da harin, tana mai cewa kungiyar ba ta da hannu a ciki.
To a gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanni. Tun bayan bullar annobar coronavirus a fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari, mahukunta suka sake lale akan yadda suke yakar cutar. Wakilin muryar Amurka a fadar, Umar Faruk Musa, ya hada mana rahoto na musamman.
Rahotanni daga Najeriya sun ce mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya killace kansa na kwanaki 14 kamar yadda kudurori na dokokin Najeriya suka tanada domin tabbatar da an yaki bazawar ciwon na coronavirus da ke nema ya zama ruwan dare a Najeriya. Inda tuni jami'an gwamnati daban-daban sun fara ɗaukar matakan bincike kansu da kuma hakikanta da ko suna ɗauke da wannan ciwon ko a'a, ganin cewa akwai da damansu da suka yi mu'amala da shugaban ma'aikatan fadar gwamnati Malam Abba Kyari, wanda aka tabbatar yana ɗauke da wannan cutar bayan da ya dawo daga ziyarar aiki a Jamus da kuma Ingila. Yawan 'yan Najeriya musamman shugabanninsu da suka huda da Malam Abba Kyari sun bazu a cikin ƙasar har cikinsu da wasu gwamnoni, wanda tuni mutane da kansu suka fara killace kansu da kansu domin tabbatar da cewa ba su ɗauke da wannan cuta. Wannan matakin da yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara ɗaukar matakai na rage yawan ma'aikatan da ke aiki a fadar gwamnati, inda tuni aka rage yawan 'yan jaridu da ma'aikatan fadar gwamnati ko ƙasa baki ɗaya da mukaminsu bai kai rukuni na 12 ba a aikin gwamnati. Na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, domin in ji ƙarin haske dangane da irin matakai na kariya da gwamnatin tarayyar Najeriya take ƙara ɗauka a fadar gwamnati, inda yake cewa
dama duk kasashe na duniya ba ma Najeriya ba sukan ba da shawara a wannan lokaci jama'a yawanci su zauna a gida, musamman in za su yi aiki daga gida to su zauna su yi abunsu. To ita mafadar shugaban kasa Muhammadu Buhari hakan ake ciki yanzu. Duk sassa daban-daban da suke aiki a ciki an buƙaci cewa su rage masu zuwa yau da gobe, wanda duk kuma zai shiga kamar yadda aka saba, kamar yanzu sati biyu kenan kowa ya zo sai an sa na'ura a ta gwada zafin jiki, an auna, an kuma ba shi ruwa ko wannan magani na wanke hannu don ya wanke hannu kafin ya shiga. To yanzu ana buƙatar ma mutum ya saka wannan takunkumin da ake daura a fuska, a rufe hanci da baki a shiga, baka da shi ko a baka ko kuma ka je ka nemo ka shiga da shi.
Malam Garba, na ji kun rage yawan wakilan kafin watsa labarai da ke hada-hada a fadar gwamnati daga 100 zuwa kusan kamar 8 ko 10. Shin wannan ya zo daidai lokacin da su ma ma'aikatan gwamnatin ake rage waɗanda kamar mukamansu bai wuce rukuni na 12 ba, an ce kowa kare zuwa aiki?
To ai ka san muna da 'yan jarida waɗanda suke da rijista da kuma takardar izinin shiga bila a kullum sun fi 100, kuma wata tara guda ɗaya suke da ita ɗakin bayani ko ɗakin jawabi na 'yan jarida da ke nan cikin bila. To kaga idan har mutum 100 za su shiga su zauna a ɗaki guda, an saba yanzu ba a yadda mutum fiye da 50 su zauna su yi taro a wuri guda ba. To shi yasa sai aka ga cewa gara a rage nisa a zaɓi kamar gidajen yaɗa labarai 13 su yi wakilci da abinda suka samu su raba ga 'yan uwansu waɗanda ba su samu shigowa ba.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai a yanzu, an lura cewa a fadar gwamnati da waɗansu rukunan gwamnati ana ɗari-ɗari dangane da yin bayanai dangane da wannan cutar, ganin cewar yawan mutane musamman manyan jami'an gwamnati da ke ɗauke da wannan ciwo ko kuma suka yi mu'amala da waɗanda ke ɗauke da wannan ciwo suna da yawan gaske a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida ɗan Galadiman Illo, Umar Faruk Musa. Daga Najeriya bar mu leƙa ƙasar Ghana, inda mahukuntan ƙasar suka ɗauki sabon salo don yaƙar annobar coronavirus da suka bambanta daga sauran kasashen duniya. Ridwanullah Abbas na dauke da karin bayani.
Azumi dai a wurin musulmi babban ibada ne da ke kawo wa masu yin sa waraka a yanayin lafiyar jikinsu da uwa uba tsakanin su da mahaliccinsu. Akan haka ne shi musulmi da Krista duk baki daya. Duk lokaci da suka sunci kansu cikin wani hali na bukatar taimako daga Ubangiji Allah sautari, sai sun hada da yin azumi. Abinda shugaba Akufo-Addo ya hanga kenan ya nemi musulmai da Krista na kasar baki daya su yi azumi da tsananta roƙon Allah yau Laraba.
Once we continue to adhere and wrap up our efforts to defeat this virus, I urge all of us also to
say. Da yake muna nan muna cikin fafataka a kokarin yakan wannan annoba, gara mu yi ta gaba daya, mu ci karfin wannan matsala. Hakan yasa nake kiran kowa mu nemi agaji daga Ubangiji. Don haka a ranar Laraba 25 ga watan Maris shekara ta 2020 ina roƙon duk ɗiyan Ghana musulmai da Krista su nemi taimakon Ubangiji su yi azumi da roƙon Allah na ƙasa. Ku bari mu yi addu'a ga Ubangiji ya kare mana ƙasar mu, ya cece mu daga wannan bala'i. Bari mu ji yadda jama'a suka ji wannan kiran.
Sunana Abdul Samad. To ina ji shawara ne mai kyau ga masu iko a wurin yin azumi, da yake dama yi azumi domin a roƙi Allah kan abin da ake so ko wani gudun wani musiba, sunna ne da aka sunnanta muna. Yana da kyau ƙwarai. Akwai azumi na baka, yana cikin azumi sunna, sa'annan akwai azumi kuma na farilla wanda yake muna yi na Ramadan. Bayan haka wanda bai da iko yin azumi sai yayi addu'a, ko da yake shi ma azumi shi ma kaman addu'a ne. Hanya ne mai kyau ko shawara ne mai kyau ga musulmi da wanda yake ma Krista ne. Malumma sun nuna mana ya dace da shari'a na musulunci. Wannan annoba da yazo muna, Allah ya sauke muna.
Sunana Abubakar Musa, wanda aka fi sani da Abu Busanga ko Abu Sharu. To ya kamata mu doki wanga magana serious, saboda abinda ake yin gaba abin wasa bane. Kar mutun ya ce shugaban kasa ai ba musulmi bane, ya zai ce musulmi yayi azumi. Abinda ke faruwa ga ba bai da musulmi, bai da arni, bai da mai kudi, bai da talaka. Ce sa kuma addinin musulunci ma ya umurce mu, ya ce shugabanka abinda shugabanka zai ce kabi, saboda kasan da kake ciki kasa ya shi ma ya zama addini kenan. Shugaban kasa ya same shi, kila shi zai samu abinda zai sare kanshi, amma ni da kai me za mu samu mu sare kanmu da shi? Ce sa abin da ya kamata mu yi ne tunda an yi magana, mu ji da maganan nan mu yi aiki da shi. Ga shi shugaban kasan mu kuma shi limamin kasa Sheikh Usman Sharbuti ya ce in mun yi yau Laraba wanda zai iya ya kara gobe Alhamis. Da yake dama Alhamis musulmi suna azumi a tani da Alhamis. Ya ce in ka yi Laraba kana da iko ka kara Alhamis, bismillah. Mu yi mu azumi, mu yi addu'a. Aluban da ya shigo mu nan ga Allah kiyaye mu, Allah sa mu wani duniya lafiya. Assalamu alaikum.
Tabbas ƙarshen tika-tika dai tik. Tilas yadda lamari ya gagara, mu koma kacu kan ga Allah Ubangijinmu ya agaje mu. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwanullah Abbas da wannan rahoton. Baya ga annobar coronavirus da ta zama ruwan dare gama gari, al'umma da dama musamman a kasashen Afirka na fama da matsalar rashin muhalli, ko dai a dalilin wasu tashe-tashen hankula ko kuma wasu dalilai na daban. Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi mana nazari akan matsalar da kuma hanyoyin magance ta musamman a Najeriya.
Baya ga rashin mota ko babur din hawa, babban abin da kan takura masu karamin karfi a birane musamman ma ma'aikata shine rashin muhallin kansu. Rashin mallakar muhalli kan sanya masu karamin karfin tara akasarin abin da suka samu su damka masu gidajen haya. In an samu akasi sai ka ga an bawa dan haya wa'adin tashi. Ahmed minista ma'aikaci ne da ya zama haya a Abuja, har a wani lokaci a baya aka gurfanar da shi gaban kotu don tuhumar rashin biyan haya.
Su masu gidajen kullun tunanin su dan haya bai da wani riga arziki a fuskacin nasu, su ci mai mutunci su wulakanta. tashi saboda su Allah hore musu sun samu sukunin gidaje nasu.
Na ziyarci ofishin bankin mortgage na gwamnatin Najeriya da ke bada lamuni don gina gidaje, mallakar gidan ko ko gyara gidan da mutum ke ciki. Shin ko ne dan Najeriya ka iya samun damar mallakan gida ta hanyar bankin? Ita ce tambayar da na yi babban manajan bankin Ahmad Musa Kangiwa.
Duk wanda kai shekara 18 kuma dan Najeriya ne kuma yana samun wani albashi ko kuma abin masarufi da ya wuce 3,000, to ya zama wajibi ya shiga. To duk bashin da ya nema na ko ya sai gida ko ya gina gidan shi ko ya nemi bashin gyaran gidan shi, to wannan banki za ta bashi wannan bashi yayi domin ya gina. Abinda dai ake so duk bashin da za a baka daga miliyan 1 zuwa 15 ya zamanto 1/3 albashin ka za a ringa cirewa har ka biya bashin da ka shiga, kuma ya zamanto cikin shekarun ka da za su kai kamun ka kai shekara 60. In shekara ka 35 to cikin shekara 25 za ka biya wannan bashi 1/3 na albashin da kake samu na wata, so shekara 25 so wata 12, to shi ne daidai abin da za ka iya samu in dai bai wuce miliyan 15 ba za a baka.
Ina wasu za su yi mamaki su ce mutum zai iya kaiwa har shekara 60 a rayuwarsa bi mallaki wannan gidan ba?
To da yawa za ka ga cewa ana cire musu kudin su ana aiko mu Federal Mortgage Bank kuma ana ansa kuna ana tarawa, amma shi me da ake cire ma bai ma san amfanin wannan banki ba. Shi yasa muke ga al'umma cewa duk yanda za su yi zamanto sun je branches, muna da branches a jihohi 36 na Najeriya da kuma Abuja. Bankin ba da lamunin sayan gida ya kamata ya ziyarci ofisoshin mu da ke cikin jihohin na 36 su gaya mashi wasu abubuwa wanda zai iya amfana da su. Za a iya baka naira daya zuwa miliyan 1 ka gyara gidanka, wanda wannan gyaran gida yana kawo mutane ya zamanto ba ma gyaran gida suke ba, wasu in sun samu wannan miliyan 1 sukan sai dan filin su a ƙauyuka 50/50 ka ga sun gina gidan su, ko da gidan ƙasa ne ka gina muhalli ne da ka samu ya fita zamanto gidan haya.
A Abuja dai akwai manyan gidaje a unguwanni irin mai tama da Asokoro da ma ba kowa a ciki, saboda masu gidajen wa imma ba su da bukatar gidajen ko kuma sanya hayar ma bi shalle su ba. Akwai kuma manyan gidajen da hukumar yaki da cin hanci EFCC ta kwace, da kuma zargin wasu gidajen an gina su ne don boye kudin almundahara maimakon barin kudin a banki da hakan kan sa kari ya jawo liki. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida sarkin yaki Nasiru Adamu Alhikaya. Har yanzu ne masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shahararren dan wasan kwallon kafar Ghana Asamoah Gyan ya yi kira ga mutane da sun ka shahara da su taimaka a wurin yaki da cutar nan na coronavirus, yadda za su taimaka wa marasa galihu a duk fanni da suke bukatan taimako. Cutar ta coronavirus dai a nan Ghana na yaduwa cikin sauri, yanzu haka an samu mutum 68 da sun ka ainihin kamu da cutar, tun biyun da aka ba da sanarwar sun kamu da cutar kwanaki 11 da sun ka wuce. Yan wasan kasar Ghana guda biyu da ke da zama a kasar Spaniya sun tsinci kansu a cikin wani irin hali da yaduwar cutar coronavirus da jawo, abinda ya sa sun ka samu damar tarayya da wani shahararren dan wasan kasar Faransa Hatem Ben Arfa a Real Valladolid Academy. Isaac Asamoah da Victor Asamoah su ne yan wasa kadai da suka saura a academy din tsawon mako daya bayan club din ta tura dukkan yan wasannin zuwa gidajensu saboda tsananin yaduwar cutar da ya lakume rayuka sama da 10,000 duk duniya. Yan wasannin nan sun gaza samun wurin fakewa da yake ba su da gida a nan kasar, kuma suka kasance su kwal a cikin academy a jiyejiyen nan. Bayan wasan guda biyu sun ka haɗe da shahararren tsohon dan wasan Newcastle United Ben Arfa, wanda shi ma ya sami kansa a cikin irin wannan hali.
Edmond Aka ya mai da martani
ga JT Zakaresen yana mai siffarta shi a matsayin mazalunci mai koyar da wasan na kasar Norway, wato kuma sasan tikotoko a watan Fabrairu shekarar nan ne ta sallame shi. Sa'annan kuma abinda ya husata shi yake zargin manijojin kotokon da haddama, wannan ya husata tsohon wakilin na kotoko a nan birnin Accra. Zakaria Sindai mazalinci ne
wannan shine mutumin da ke karin doko mai tsaron gida mai shekaru kasa da 17 daga Cote d'Ivoire zuwa Asantiko Toko yayin da akwai masu tsaron gida irin su Felix Anan Kwame Ba dan Ladi da Mutare Tigo abinda manejoji sun kasa kafa sun ka haure aka ya fadawa wani gidan radio mai zaman kansa da haka muka iso karshen labarin wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla a gaida Ridwanullah Abbas da labarin wasanni. To ma sauraro tunda ba za mu samu damar daukan wayoyinku ba bari mu shakata da wannan faifan.
Gade maganar ta zo ba.
Sanarwa ta musamman.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. A daidai wannan gabar, bari mu mika sakon fatan alheri na muryar Amurka zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo, Ardo Alhaji Buba Mijin Luttu da abokin haihuwarsa Alhaji Maru da sauran iyalansu, da fatan suna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma wadda ta hada shirin ta kuma gabatar, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wani lafiya. Bissalam.